بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكة سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان انا قدم قيش ان قدم كانوا ايو جمعة قدم السبر قياك وطر ربيع الاول هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم عطبو قيادة فجبت الثلاثين دبيو وانكما يزو دي دي دا خطو قواتن بيو في قرر ميلادية ترمبي لشاتا a wannan majalisi da muke haduwa duk sati domin tafsirin alqur'ani mai girma, wanda a yau insha Allah zamu fara tafsirin suratul buruj. Kafin mu je ga tafsirin ayoyin da zamu ji karatun su, sannan kuma mu tabo kadan daga cikin fassarar su, akwai fadakarwa da nake so in yi. Imanin wata uku da suka wuce, akwai wani dan uwa daga Maiduguri, ɗaya daga cikin masu da'awa, ana ce da shi Malam Gambo Kyari, ya buwa mun waya yake cewa ga shi ya kawo motarsa guri mai gyara wajen wani bakanike, amma an jiyar da shi sautin wani a waya yana da magana akan kashe marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam, Allah ya ji kansa da rahmarsa. A cikin bayanansa yana cewa gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin shugabancin Malam Ibrahim Shekarau su ne suka aikata wannan kisa, kuma ga bayanai ga bayanai, yana dai ta maganganu irin waɗannan. Kuma su masu rarraba wannan bayanin a wayoyinsu, ana ce musu ni ne nake maganar, saboda shi mai maganar ya yi ƙoƙarin kwaikwayon yadda nake magana, kwaikwayon muryata da salon maganata wajen ya yi abin da zai faɗa. Don haka da mutane aka ce da su ni ne sai suka rika yadda, kuma sai aka yi ta raba wannan abin a Maiduguri cikin jihar Borno. To shi kansa lokacin da yake bugo mu yake cewa shi kansa lokacin da ya ji bai yarda cewa ni ne ba. To amma dai tunda yana da damar ya bugo mun waya bara ya ji yaya gaskiyar maganar, da ce to mun banda yanzu da kake bugowa ni kan ina ban san da maganar ba. Na ce to ku da aka kai muku daga ina aka samo muku wannan bayanin, a ina aka yi shi, tunda dai ku yanzu ga shi ba ku san da shi ba, kawo muku shi aka, to daga ina aka yi bayanin? Ya ce abinda masu rabawa suka ce a nan Kano, a nan gadon ƙaya, a ranar tafsiri. Domin shi mai bayanin ai tafsiri yake, a cikin bayanin tafsirinsa ya yi wannan, don haka a nan Kano aka yi. Sai na ce da shi to amma wannan in a Kano ne ya kamata ya fara yaduwa a Kano kafin ya je Maiduguri, tunda shi wanda aka yi wa ta'addanci a nan Kano yake, kuma a nan Kano aka yi masa ta'addanci. Kuma sannan shi wanda ake tuhuma a cikin bayanin gwamnatin a nan take, a Kano take, sannan kuma shi mai bayanin a nan yake. To yanzu a yi bayani irin wannan sai ya tsallake nan gaba ɗaya sai ya tamce. Ya kamata da sai da ya hargitsa nan, sannan ku ji labarin cewa akwai wani abu yana faruwa ko wata magana tana yawo wacce ne a nan Kano, ba daga nan ba mu riƙa jin a ce ga ta can ta tafi can. Ban sani ba, sai dai idan akwai wani darasin da ake a nan na wasu aljanu wanda wani yake kwaikwai murya ta zauna yau aljanu ɗan uwansa wanda ba mutane ba sani ba, amma da inda wannan ne da muke yi kusan shi ne mafi girman darasin da muke yi a nan, shi ne mafi daɗaya girman darasi ta fuskar wanda suke halartar karatu. Ya kamata in aka irin wannan to kafin gari ya waye ma attajiyoyin makota duk ma sun san da magana. To amma kuma sai ba a je shi a nan ba, sai a wajen. Na ce wannan ƙarya ce, wani dan ta'adda ne, dan taratsi mutumin banza ya zauna yayi abun ya kuma rasa wa zai kalkoya sai ni kuma sanin ku ne cewa lokacin da bayanan da yake fada a ciki duk da ni ban ji ba amma dai waɗanda suka ji suka gaya mu bayanan da yake kusan bayanai ne wanda aka taba bugawa a website na Sahara Reporters wanda kuma Desert Herald suka sake buga shi wanda a lokacin da ya bayyana mu a matsayin mu na masu kira zuwa ga Allah kuma abokai na shi marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam mun kirawo taro na majalisar malamai duka a nan Kano mun zauna muka ga abubuwan da aka rubuta muka tsaya muka yi nazari muka ga me ya kamata wani mataki ya kamata mu dauka kuma a wannan gurin muka zo muka yi bayanin matakin mu to wannan mataki shine a kansa muke ba mu canza ba saboda ba mu har yanzu ba ga wani abin da za mu iya cewa ya lokaci yayi da za mu canza ba muna nan akan bakan mu abin da fadadin nan shine har yanzu kuma ni ɗaya ne daga cikin tafiya ta malamai na wannan jiha ba ni da wani ra'ayi sabanin na sauran yan uwana don haka in da akwai wani ra'ayi to da na faɗa saboda ka ina nan kan wannan ra'ayi da aka yi bayanin sa ana lokacin da wannan takarda ta Sahara Reporters ta fito lokacin ina tsuna aka kawo mu na duba to tun a lokacin da na duba na ga cewa akwai gibi da yawa a ciki akwai wasu tambayoyi wanda ba a ansa su ba a ciki yana da wuya mai hankali haka kawai da hankalinsa cikakke kuma Allah ya sa ya yi karatu ko ya yake haka kawai wannan bayanin ya iya gamsar da shi domin irin yadda aka zubo bayanan sai dai wanda yake kamar wato ko dai mu ce jahili ko kuma mutumin da bai zurfin karatu ba wataƙila shi irin wannan bayanan ya ji ya gamsu amma mu a wannan bayanan ba za su iya sa mu gamsu ba kaga ana maganar cewa an kama shi wanda ya abun an je division da shi an yayi statement amma a cikin statement din sunansa kawai aka faɗa amma babu adreshi wanda an san ka'ida ta dan sanda in kai zaka rubuta statement sai ka faɗa adreshin ka cikakken sunanka da inda kake wannan a common case wanda yake da irin yake mai baituwa na yau da gobe ba irin ma wannan babba ba wanda ya shafi kisa ko ba na ordinary mutum ba babban mutum irin wannan saboda ka ce kawai an rubuta wani state mai rabin shafi ka duba ko sata ce aka ce an kan farawa aka je daukan statement ko wata rigima ta kasuwa an aka je daukan statement sai an cika shafuka amma a ce jadiya ta kisa case na kisa sannan kuma ka ga rabin shafi mutum ne ya faɗi sunansa babu cikakken addressin sa sannan kuma babu cikakken bayanin yadda aka yi abu wanda a ka'idar statement duk sai an sai ka rubuta wasu abubuwa duk da yadda suka faru a ranar da date da waye da waye duk sai ka yi wannan duk babu wannan a cikin sannan division din da aka yi statement din babu za ka ga ina aka yi wannan a wani option yan sanda na ina ba a rubuta ba sannan babu officer da shi ya ɗauki statement wanda duk kuma an san cewa a ka'idar yan sanda duk sai an rubuta wannan to kaga tun daga nan za ka san cewa wani wato renin hankali ne akwai renin hankali ba a ciki a ce wannan shine statement na dan sanda to lokacin da kuka gani mun ga gibi da yawa a cikin abin nan to amma ba a matsayi ne na mu zo muna bayani cewa wannan takardar ba gaskiya bace ko ba saboda a lokacin ba aikin mu bane wannan tunda waɗanda aka zarga aka tuhuma da wannan abun a cikin waɗannan takardu suna nan da rai ba ma mutum bane wato kuma mutum ba ordinary mutum bane gwamnati ce guda aka tuhuma kaga bai kamata a ce mun dauki nauyin tsayawa muna bayanin kare ta mu ce kaza kaza kawai zamu ban mutane ko aje hukuncin da yake ya dace dangane da abin da yake ciki sannan ita su wanda ake zarga su fito su kare kansu ba ruwan mu da wannan shi yasa zamu ga jawabin da muka yi babu batun mu kare ko mu wanke wani ba mu wanke wani ba kuma tuhumu wani bai ainihi ba muna nan akan cewa dukkan wasu bangarori wanda suke gaba da tafiyar nan suna iya su yi wannan ba mu ce wane bane ko wane ne amma kowane daga cikin su aka ce yayi ba za mu yi mamaki cewa yayi hakan ba to haka ba matsayi ne na mu wanke wani ba ko mu tabbatar da tuhuma akan wani shi yasa ba mu tsaya muna ta bayani akan gibin da yake cikin takardar ba amma mu a karan kan mu lokacin da muka zauna muka tattauna mun ga gibi irin wannan sannan kuma a tafiya irin wannan da kuma yadda harkar siyasa take wato ta duniya a yanzu yana da wahala wato haka kawai kana da tunaninka da hankalinka da wayanka haka wa zuwa gurbanka kuma ka yadda mun san a wasu gurare an sha yin aika-aika a yi laifi sai kuma a fito a faɗi wata ƙungiya da aka san cewa tana yin irin waɗannan ayyuka sai a yi da ma yawunta a su fito ta kafa watsa labarai ko a jaridu ko a wasu takardu a watsa cewa mu muka yi kaza alhalin ba su bane amma an ƙari bakin su an ci musu albasa kuma mutane za su saurin yadda saboda an san cewa wannan ƙungiyar daman suna iya su yi tikila ma ko ɗan sun taɓa yi sau ɗaya sau biyu to yanzu duk wanda zai yi sai ya fake kuma da su wannan ana yin haka a siyasance a ta duniya ne a Algeria lokacin da 'yan Islama suka ci zaɓe shekara 1992 amma aka zuga sojojin kasar cewa su rusa wannan zaɓen kuma a kakka musu a gabanin wannan jam'iyya ta su Abbasul Madani a jiya kulle su a lokacin yara sun ga zama cewa mu an ce ba za a bar mu yi wato ba za a ba mulki ba sai ta hanyar demokuraɗiyya mun yadda mun shiga demokuraɗiyya nan mun tsaya zaɓe ko mun ci zaɓe kuma ƙasashen yamma sun hamfarar da wannan sakamako na zaɓe saboda haka wasu suka harzuta wasu suka ɗau makamai suka shiga jeji wasu suka hau duwatsu aka shiga rigima da gwamnati su sauko su kai yara a rasu ma a kai musu to a wannan lokacin an yi amfani da 'yan daba waɗanda suka fito suka riƙa kakkashe mutanen gari tunda an san jama'ar gari su suka zaɓi wannan 'yan Islama ɗin tunda zaɓe aka yi wato tunda su suka yi zaɓe to bari a je garuruwan da aka san cewa wannan ƙungiyar sun samu ƙura'a da yawa bari a je a yi ta kakkashe su in an kashe su sai kuma a ce 'yan Islama sun je gari kaza sun kakkashe mutane to haka aka ɗauko irin tsofaffin sojoji wanda suka yi yakin duniya na farko 'yan Algeria ɗin wanda sun yi ritaya kuma ba imani a zuciya ba addini aka riƙa ba su makamai suka riƙa shiga ƙauyuka suna tare manyan hanyoyi duk inda aka san cewa akwai wasu jama'a waɗanda suka ba mu wannan ƙura'a wannan ƙungiya ƙura'a aka riƙa yayyanka su aka kashe dubunnan mutane amma duk sanda ake kisan nan cewa ake ɗan ƙungiyar Islama sun kai hari guri kaza ɗan ƙungiyar Islama sun kai hari guri kaza alhalin kuma duk ƙarya ne gwamnati ita ta tsara da kuma musamman gwamnatin Faransa a wannan lokacin saboda a ladabtar da mutanen da suka zaɓi waɗannan mutanen nan gaba an tashi zaɓe kar su kuskura su jefa musu ƙura'a domin ga shi yadda suke yayyanka su za a yi za a fito da mutane ga su da gemu su zo su yayyanka mutane to wanda suke ɗauya da an faɗa ka sai su ce to ashe ku mutanen da muka zaɓa ashe duk 'yan ta'adda ne wa muka zaɓa ba kuma za ka tashi zaɓe ba za su zaɓe su to sai da ta kai an kama wasu aka zo da su ana bincike sai aka ga cewa tsofaffin sojoji da aka ɗau haya to kaga da a ce a lokacin an yarda cewa ɗan Islama ɗin su suke kai ara a randa shi kenan kuma to ana yin wannan yanzu a duniya shi kenan kowa zai fake ƙarƙashin wata fitina sai ya tayar da tashi fitina in ya tashi da tashi fitina sai a ce yanzu kamar abin da ya faru shekaran jiya da jiya a zanga-zangar 'yan Egypt kaga mutanen da aka ɗebo ɗin daba ne wanda ake amfani da su a siyasa lokacin zaɓe gwamnati abin nan jam'iyya mai mulki wato al-hizbul watani na shi Muhammad Husni Mubarak suna amfani da waɗannan 'yan dabar duk lokacin zaɓe ya zo inda za a riƙa kai hare-hare a garuruwa ana sace akwati da sauransu kamar yadda dai kuka sani ana yi a nan suna kiran su balbajiya ko balbajiya kamar yadda suke faɗa da Darija ta Masa balbajiya su ne 'yan daba to su aka je aka ɗauko haya su aka ba su kuɗi aka ba su sholisho ko wiwi suka sha aka ba su raƙuma da wata kawai suka kito suka shigo cikin masu zanga-zanga ta lumana suka tada hargitsi suna ɗauke da makamai iri-iri aka kakkashe jama'a ba ci ba gani kafofin watsa labarai sun karɓa cewa wasu sun fito 'yan zanga-zanga na nufin kafofin watsa labarai da suke goyon bayan gwamnati kujerun gwamnati musamman talabijin ɗin Masar da kuma irin su Al-Arabiya wanda suke goyon bayan gwamnati sai aka karɓa cewa wasu jama'ar gari masu son gwamnati masu son Husni Mubarak sun fito zanga-zanga an yi karambata da 'yan zanga kaga kamar wato da wadannan suka fito ba amma san waye ya kai mu wani hari ba an dai samu gwamzawa tsakanin wannan bangare da wannan bangare wanda kuma ba haka bane su wadancan atare suke a meydanul tahrir wannan tahrir square anan suke tare kuma sun yi kwana da kwanaki a gurin ba a ji cewa sun kai mu wani hari ba amma da aka ebo wadannan su karka shigowa da rakuma da dawafai su karka dukan mutane suna abin da su amma sai aka ce wasu sun fito zanga zanga ta goyen bayan gwamnati an kara to kage da aka riga bada hakikar wanda bai san abin da ya faru ba sai dauka cewa su wadannan yan zanga zanga ne ma fiki da su kai ma wadancan hari kaga suna so su hana wadancan yancin su da su suke neman a basu to siyasar duniya ba ka santa ba ko ba ka karanta yanzu nan sai a gurma to saboda haka a lokacin bayanin da muka yi shine bayanin da kowane mai hankali zai yi duk da a cikin wajibiya akwai wanda wakila ya so a ce aure mu takaddar an yi ta tere da ya baki da ita a ita hudu gobi bi ta rigima bi ta zuga mutane a ita ta da hayaniya akwai wanda sun so haka to ita tafiyar da'awa ta musulunci ba ta irin ta siyasa ba ce ita siyasa ɗan siyasa su ne suke duban me magoya ba suke so su yi abinda aka ga magoya ba suna sha'awa kawai shi zai saboda ka idan dan siyasa ya kula din magoya bayan sa yan daba ne to shi ma zai zama dan daba saboda kai ya rasa waɗannan magoya bayan idan masu san addini ne shi ma sai ya sa rigar addini sai zai yi magana sai ya bismillah yayi salati yayi inna alhamdulillah saboda ya ga ko in inna alhamdulillah ne shi kawai mai magoya bayan sa mafiya yawan majoratin masu san sa idan suka karkata shi ma ya karkata ne in sun karkatan da ba yayi dama in sun dawo haƙo ya in sun tsaya tsakke shi ma tsaya tsakiya wa ma ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tashu guzayyatu arshudu saboda ka duk inda guzayyata shi ma yana nan shi ma dai ne daga ce kawai in sun shirye ya shirye in sun bace ya bace to ka'idar siyasa ita ka take kawai mai jama'a suke so mabiyan ka me suke sha'awa in ka ga mabiyan ka suna sha'awa abu kaza to kai ma ka zama haka din to tafi addini ba haka yake ba shugabanni na addini su suke jagorancin al'umma ba al'umma ce take jin su ba ba dandazon jama'a suke duba su ga mai jama'a take sha'awar a fada ba ko fada a da ya dace a fada ko da kuwa al'umma nan gaba ɗaya wani abu daban take so a fada ko take wani mataki take so a dauka idan a addinanci a shar'anci suka ga cewa wannan matakin ba shine daidai ba to bai kamata su ce to mu tunda dai jama'a ko kuma abin nan harkan nan ta jama'a ce gara mu fada abin da jama'a suke so a fada da aka ba za a yi wannan hukuma lokacin sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya misali ne aka sahabbai duk wannan sharuddan da su quraishawa suka kawowa da niyyar cewa shi ne kudurin da za a kafa sulhu a kansa dima daga cikin sahabbai bai musu dadi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya san matsala da take karkashin wannan da aka ba zai daka ta sahabban sa bai ce to tunda dai jama'a ta bata so kuma harkan nan ta demokradiya ce a fasa sulhun nan a shi addini ba irin wannan demokradiyyar banza da hukumi ke aiki tafiya ba kawai menene gaskiya in duk jama'a za su gudu su bakka saboda gaskiya su tafi ba su kake yi wa ba Allah kake yi wa abinda kai faɗa din shine gaskiya kuma duk lokacin da ya ce wa sahabban sa su cire ihramu su yanka abin hadaya su suka karkace nauyi har yayi fushi matarsa Ummu Salama ta ce abin da ya kamata kai kai ka fita ka fara yin naka ka kira wanzami yayi maka aski ka yanka abin ya lai in ga in suka yin kai za su ga cewa eh abin fa ba na aja da baya bane ka tsaya akan wannan matsayin ba kuma za ka tsaya sauka ba haka yana zuwa yi kuma duk sahabbai sai suka zo suka yi abin da yayi to haka ita ka'idar musulunci take ko da an ce jama'a ba wannan suke so ba amma shugabannin addini sun fahimci cewa wannan abin da ya kafi shi ne maslaha ta da'awa shine daidai da shari'ar musulunci to kawai shi amma duk wani wanda kaga cewa shi yana duba wato bukatar mabiya ne idan mabiya suna so ayi zafi yayi zafi in suna so ayi sanyi yayi sanyi in za a tsaka tsakiya yayi tsaka tsakiya in suna kabar bari ya kara hawa to wannan ba dadiya ne na kwarai ba ya zama su suke ja masa jagoranci su suke shata masa layin da zai bi su suke jansa ba shi yake shata musu inda ya kamata su yi ba wanda bai kamata ya shugabanci ba saboda haka a lokacin mu masu da'awa waɗanda Allah ya ɗora wa jagorancin tafiyar dole mu tsaya mu dubi abinda yake maslaha ga da'awa ɗin mu yi shi kuma wanda muke gani shi ne adalci ba za mu daka abinda wani shi yake so a rika faɗa ko arka cewa ba in ya gamsu yanzu in bai gamsu bai tafi amma saboda shi ba za mu canza manufa ba
na'am
sai raka wannan dan dagaji ya tashi ya ji kirman sa ya rasa kuma wanda zai dora wa sai ni kuma wataƙila ko saboda karatun nan da ake yi bara ya dora a wannan karatun nace to in karatun mai duguri ne karatukan mai duguri duk suna nan a audio a video sannan ana yi ana sa su a kafofin watsa labarai in an yi yau a yau din za a sa sannan an aika jihohi daban-daban duk an sa su tun lokacin da muka fara tafsirin nan al-Barita 2007 har zuwa 2010 duk abin da aka yi za a sa shi a kafofin watsa labarai za a sa kuma a nan Maiduguri a Yobe a sa a Katsina a sa a Jigawa Banar a Abuja an saka to in anan ne ya kamata a ce duk jama'a ba sai a waya za a zo ana tuttura magana ya kamata a ce mutane suna da kasusukan da ake yi abin nan sannan surorin da muke tafsirin su sanannu ne in tafsiri ne to za a ji wata sura ce cikin surorin da muke duk surana da za a yi tafsiri za a faɗi surana za a faɗi kuma a surar da ake tafsiri to amma duk wannan abin babu shi tunda wani magana ce kawai aka guntulo ta aka sa ta a cikin kan waya sannan in nan Kano ne shi ma tunda muka fara akwai surorin da su muke sannan kuma abu ne da ake yin shi bayar jama'a suna halarci shi ne darasin da ya fi yawa a cikin darussan mu ya kamata in anan ne yan nan su ya kamata su rika harba shi a waya ba yan Maiduguri ba kun kuma a sauran karatuka ne su ma duka duk karatukan da muke akwai su suna nan a recording din su kuma wasu an sa su ma a CD ya shiga hannun mutane ana ta tadawulinsa ba wanda zai ce maka ya ji a CD sai dai a ce maka a waya kuma mutane da ba abun mamaki ya kamata mutumin da ka zauna da shi shekara ɗaya biyu ka fahimci usulunsa ka gane ya yake gudanar da abubuwa da zarar aka ce wannan shi yayi to ba za ka amince da shi za ka ce kai yadda na san shi ba zai yi ba saboda na san yadda yake salon da'awarsa take duk wani mai da'awa akwai yadda yake kamun dudayensa kuma ya kamata in kana da hankali ya zanta san kamun dudayen kowa duk yadda muke karatu wasu suna ganin kamar akwai wanda suke ganin karatu na nan zafi da yawa akwai wanda suke ganin ina zafafawa a kan harkar aƙida har a waje an gaya mana ka sai a ya ce kana zafi ba ka ragawa abokan husuma to duk zafi da in har akwai zafin wanda ni ban ga wani zafi ko wani abin da muke kakkaucewa ba ba ma san ma na faɗa awa ko sai tikara to ya ake to tikara ba kankara dade a sanya ake tafiya sai dai kankara kuma kankara kaga daskariya zai yi kenan kaga ba zai yi ba dole dai a zama haka dai ruwa ana gudana to duk da haka ba za ka taba jin mun kira wani mutum sananne a tsakankanin al'umma a yanzu ba mun ce wane ya yi kaza ko wane ya ce kaza ko da ko ya faɗa ɗin idan har ta kama za mu yi gyara a cikin abin da ya faɗa sai dai mu faɗi magana ce wani ya ce amma magana saboda haka take ba domin ta ci karo da aya ko hadisi amma ba za mu ce wane ba ko mu ce me mutumin nan na gari kaza mu ba da wani addition da ka ji za ka san wane muke ne wani lokaci nan za mu yi misali da wata magana da aka yi wata kadobara mutane a yi ta kokarin a daki cikin daga faɗi abin da to amma mutum ya san me ya kamata mu magana ce ba mutumin ne da ne ba sunansa ba magana da yayi ita muke bukata kawai mu warware ka san shi baka san shi wannan bai dame mu ba in ka ga mun faɗi sunan wani mai littafi ne ya yi rubutu mun dauko magana a littafinsa mu ce to a littafinsa kaza ya ce kaza ko kuma wannan magana ba gaskiya bace muna faɗa irin su Ibn Arabi irin su Al-Hallaj irin su Ibn al-Farid da sauran su dai da sauran duk muna faɗa sunan su karala saboda wasu sunaye da suka cika littafan musulmi sama da shekara 100, 150 sunaye na suna nan kuma su din suna nan da littafan su suna nan ana karantawa kace Ibn Arabi ya wada Futuhatul Makkiyah ko Futuhul Hikam ya ce kaza wannan magana ta gargaza ce ƙarya ce ba gaskiya ba zan faɗa haka ce ya rubuta ba kuma dole ne in mun karanta mu yadda ba to amma idan mutum anan yake tare da mu mukan yi masa alkunya ko da ko wani ba zaka samu ya rubuta din ko wani littafin da kuma gani amma mu ce a littafin kaza sai mu faɗi sunan littafin daliban da suke karatu sun san waye mai littafin duk da a ka'idar ilimi ya kamata mu faɗe shi a ka'idar ilimi in ka dauko magana a littafin mutum to ya kamata ka faɗe shi tunda ya rubuta littafin shi yasa sunansa a bayan littafin dan a yadda littafin sani kuma aka kai shi kasuwa aka rika sayarwa aka samu ba zuwa kai kai fashi a gidansa ka dauko littafin ba shi ya raba a kasuwa aka buga aka sayar to tunda har ya sa sunansa ya sayar kaga kenan dan wani ya zo ya dauka ya ce wani da karin rubuta littafin ta ba gaskiya bane ba wani abu ne sai dai muna da kasa da har yanzu mutane kansu bai gama wayewa ba suka yi na aka sai mun bi su ta hikima za mu dauko maganar amma za mu faɗi sunan littafin su daliban ilimi tunda suna da hankali sun san mai littafin su wadancan su fito su ce wani ne ba ruwanmu su suka tona masa asiri mu dai mun faɗi sunan littafin mun ce a cikin asirul akbar wani ya ce kaza wani ya ce kaza kai da kake karatu ka san waye mai asirul akbar amma ba sai mun faɗi sunan sa ba duk da ba laifi bane idan mun faɗa to wannan shine salamu ballantana a harkar siyasa harkar siyasa kowa san salamu majalisin nan ba wani dan siyasa da zai isha wannan majalisin nashi ne babu shi ba wani dan siyasa da zai bi kirji ya ce wannan majalisin shi ake yi wa kamfen a cikin sa ko wannan masallacin babu shi in mun tashi bulaliyar mu akan yan siyasa za mu yi kan mai uwa da wabi ne duk wani wanda ya cancanci ta samu kawai za ka same shi ba ruwan mu dan wannan kungiya ne dan nan ne dan dama ne dan hagu ne dan tsake ne dan sama ne dan kasa ne ba abin da ya dame mu shi yasa an kaji mutum ya ce da shi ake to me kaza ne aljuba da gurin as ba wai mun san da kazarsa ba mu dai mun ce as sai ya ce saboda kazarsa ne muka faɗa daka za mu yi magana mu a dunkule a mulmula a ture ta yadda kowa ne ne mai irin wannan aqida ko mai irin wannan manufar kawai zai shiga ciki ko ba ka san yake ba wannan shine usulubin mu babu wani wanda muke kyamarsa saboda jinsin sa ko saboda jabiyar sa ko saboda jihar sa ko kabilar sa ko wani abu magana za mu faɗa kowa da kowa in mutum ne mai gaskiya ya ji kamar gaskiyar sa ake goyon baya in mara gaskiya ne ya ji kamar rashin gaskiyar sa ake yaka to kuma haka abin yake shi mai gaskiyar da ya ji gaskiyar sa ake goyon baya haka din ne shi mara gaskiyar da ya ji gaskiyar sa ake yaka haka rashin gaskiyar sa ake yaka haka din ne ita ake yaka amma ba mu fito mun ware shi mun ce wala wala da kai muke ba ko jam'iyya kaza kaza da ke muke ba muna faɗan maganar mu a dunkule kuma haka za mu ci gaba in akwai wanda yake so mu san mu canza ba za mu canza ba saboda haka idan har ko wata manufa ce ta siyasa ko wata manufa ce ta addini ta sa shi wanda ya zauna ya yi wannan shirin kuma aka samu wasu wawaye suna ta yaɗa shi dan ya kamata ko da ka ji ana ba sharadi ba ne sai kai ma ka ce samu kuma ka harba mun ko ka abu ne da ya yi shi wajen wata uku amma ban taɓa maganar ba duk da na san da ita saboda na san a cikin mu akwai wawa akwai waɗanda su za su ta neman abu ai sai na ji ni da kai abu kai na ni ban da ba amma shi sai ya nemi ya ji to kuma karshe haka za a yi ta yaɗa shi a cutar da wani wanda bai ji ba bai gani ba duk da na san magana ce da man can an buga ta a jarida an riga an san ta ba wani sabo ya faɗa ba abinda duk ya faɗa abinda suka faɗa Sahara Reporters da abinda da Desert Herald suka fafo daga Sahara Reporters suka buga ba wani abu da ya zai faɗa da ya wuce wannan wanda kuma an yi guguwar wannan ta wuce saboda haka ba wani abu bane sabo shi yasa a lokacin ne shiru ban yi magana ba to amma yanzu na ji wasu suna ta bugo min waya malam ga wani abu ana cewa kai kai mu dai ba mu yarda kai kai ba to tunda har an fara kawo shi Kano kuma bayan ya gama cin kasuwar sa a ta Maiduguri kuma zai zo cin kasuwar nan to gara mu yi wa abun tukar hanci tun da wuri mutane su san cewa wannan abun ba gaskiya ba ne wani dan ta'adda ne kawai kuma kun san irin wannan salam ana yin shi a rubuce za ka akwai littafai da yawa da aka rubuta aka jingina wasu malamai to idan manzo sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa an kirkira hadisai an ce shi ya faɗa halalin ƙarya ake masa to kaga idan ga wani mutum ne a jingino a kirkira wata magana ya faɗa sai manzo Allah ba an masa haka nan manyan malamai an musu irin wannan ko da tabbai da yawa da arka jingina yanzu kamar littafin al-imam as-siyasatu wal-imama wanda ake jingina Ibn Qutaybah ad-Dinawari littafin cike yake da zagin sahabbai amma an ce da Ibn Qutaybah ne Ibn Qutaybah shine Ibn Taymiyyah yake cewa qatibu ahli adibu ahli sunnah adibu ahli sunnah to shine mai magana ta fasaha a cikin malaman sunnah magana ta adabi a cikin malaman sunnah amma an yi wani tabi cike da zagin sabai yace shi yayi to irin su akwai kitabul aljafar da yake jinginawa sayyidina ali kitabu najil balaga wanda ciki akwai cin mutuncin sahabbai da yawa aka ce dole dole sayyidina ali ne kitabul musnad ake jinginawa zaid ibn ali alhalin ba shi ya rubuta ba irin waɗannan littafan suna nan da yawa wanda zaka gan su ana ta yawo da su ana jinginawa wasu malamai alhalin ba su suka yi ba wasu zaka samu akasin abinda suke kira ne amma an zo an jingina musu abinda ba shi suke kiran mutane a kansa ba to haka nan wajen sauti yanzu harkar sauti a ko da can kafin harkar technology ta yi baki za ku san cewa akwai masu kokoyin maganar mutane ina tunawa cikin 1980s alƙari 1980 da wani abu akwai sanda wani kata da ya rika yawo a cikin ahlus sunna na wani mutum da yake kokoyin miliyan mana Abubakar Dubi a ciki yana nufin yana cewa ya fita daga izala ya gane izala bata ce Allah ya gane da shi ana hira da shi kamar in ka ji mene sai ka rantsa da Allah shi ne kuma da rashin kunya ga fa mallam Abubakar gumin da rai gashi na yana wa'azin sa a tafsirin sa da kullun ana jin yana izala amma kuma ga wani kanta ana tarabawa wai ga mallam Abubakar gumin ana hira da shi yana cewa Allah ya gane da shi ashe da batacce ne shi ya shiga izala ashe batacce da miliyar sa da komai to a lokacin ba wannan technology da ake da shi na sauti wanda a gida mutum da computer sa sai ya canza sauti ya dora sautin wani akan wani to yanzu gashi an samu irin wannan cikin dan kallon lokaci za a yi wannan an yi na hotuna ko san da aka rika yawo da wani hoto da surah Fahd Allah ji kansa da cross wanda Iran ta rika rabawa a cikin wancan shekarun ci ga Fahd da cross kuma da ƙarya ne sai yanzu da technology ne ya yi sai ake gane cewa to ai mai sauki ne a dorawa ba har cross kowa kaga dama ma zaka dora masa portfolio ma mun harami kaga dama sai ka kawo tansa da cross abu ne mai sauki saboda haka dadin abun a ce mutum yana nan da ransa bai mutu ba ya kara wa mutane bayani kuma sannan abubuwan da mutane ne yanzu ake duk ana recording din su ana recording video da audio sannan jama'a kuma suna ji duk wannan zai sa ƙaryar da zamba za ta ke ko ina ba za ta bayyana to mun dai wannan dogon bayani da ya cinye mana lokaci saboda buƙatuwa zuwa ga ai haka din amma ban so a ce irin wannan bayanin har ya ci mana lokacin mu mai tsada irin wannan ba bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim was samaa'i dhatil buruj واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
بسم الله الرحمن الرحيم سورة البروج wannan shine sunan da ta shahara da shi a cikin littafin a cikin masahib da littafin tafsiri da littafin sunna suratul buruj aka kira ta da suratul sama'i zatul buruj wannan sura ce makkiya wato an saukar da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka sannan ayoyinta 22 ne bil ittifaq sannan bayan haka sura ce wacce ta sauka a jerin gwanon saukar surori ita ce ta 27 ta sauka bayan suratu wadduha wa shamsu wadduhaha da kuma suratu tini abinda wannan sura take karantarwa shine cewa dukkan mutumin da ya rike gaskiya to zai zama da jarraba, amma ya jure ya dage ya tsaya ya tirje akan wannan gaskiya sai kace Ubangiji zai bashi nasara. Wannan shine abinda sura take karantar da mu'minai. Ubangiji ya buɗe surar da rantsuwa kamar yadda ya buɗe surorin da suka gabace ta, was-sama'i dhatil buruj, Allah ce ina rantsuwa da sama ma'abociyar taurarin lissafin shekara, wal yawmil maw'ud, da yinin da aka yi alkawarin zuwansa, wa shahidin, da mai shaida, wa mashhud, da wanda ake yi wa shaida, kutila ashabul ukhdud, Allah anji ma'abota rami ko ramuka, annari zatil waqut, wata wuta ce ma'abociyar ruwa, idhum alaiha qu'ud, yayin da suke zazzaune a daura da ita, wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud, su kuma alhalin su kuma bisa ga abinda suke yi wa mu'minina azaba suna halarce suna gani, wa ma naqamu minhum, ba komai yasa suka yi musu wannan azabar ba, illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, sai dan sun yi imani da Allah wanda yake gagara ba dau kuma shayego. Ubangiji ya bude surar da rantsuwa, was-sama'i dhatil buruj, ina rantsuwa da sama, dhatil buruj, ma'abociyar taurarin lissafin shekara. Al-buruj, asalin kalmar al-buruj a larabci tana nufin al-qusur, manya-manyan gine-gine, manya-manyan gidaje, kamar yadda Allah yake cewa aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, duk inda kuke mutuwa za ku riske ko da kuna cikin manya-manyan gidaje waɗanda aka daga ginin su. To kaga buruj tana nufin qusur, to anan ne ake nufi, wasu suka ce ana nufin qusur din, wato akwai wasu gine-gine manya-manya da Allah ya sanya a sama, wasu taurari ne Ubangiji ya halicce su masu sifa irin ta gine-gine, don haka qusur din ake nufi, ko kuma qusur din ne ake nufi, gine-gine ne waɗanda mala'iku suke gadin su. Wasu suka ce a al-buruj ana nufin al-nujum, wato taurarin su karan kansu. Ubangiji yana rantsuwa da manya-manyan taurarin da ya zuba a cikin sararin samaniya. Wasu kuma suka ce al-buruj ana nufin manazilul qamari, wato taurarin da suke na lissafin shekara, wanda su ne manazil na wata da rana, wanda da su ne ake lissafin wato shekara, su ne Ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa, tabaraka allazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, sarki ko albarkatun sa sun yawaita, wannan wanda ya sanya burujan taurarin lissafin shekara a cikin sama, sannan ya sanya sirajan wata fitila mai haske ita ce rana, wa qamaran munira ko wani wata mai haske a cikin sama. Daga wasu malamai sun fassara buruj a nan da cewa ana nufin waɗannan taurari guda 12 wanda rana take tafiya a cikinsu, haka nan wata ma yake tafiya a cikinsu, rana tana tafiya a cikin kowane burji tsawon wata guda, da su da wannan tafiya ta da ake lissafin tafiyar abin da lissafin shekara wata ke shamsiya, sannan shi kuma wata yana tafiya a kowane burji kwana biyu, wato kwana biyu da sulusi, saboda kaga kenan burji 12 zai tafiya kwana 28, sannan zai kuya wato dare biyu, a cikin waɗannan dare ka guda biyu da yake kuya su ne ayyamul istisrar, a wannan lokacin ana iya ganin sa 29, ana iya kuma kasa ganin sa sai bayan 30. To waɗannan taurari na lissafin shekara guda 12 su ne wanda wasu malamai suke ganin ana nufin da al-buruj anan, su ne irin su al-hamal, al-thawr, al-jawza, al-asad, al-sarfan, al-dalu, al-jadi, al-aqrab, al-hutu, al-jadi, wato guda 12 ne waɗanda su ne rana take gudana a cikin su, ana lissafin wata da ita da gudana ta a cikin su kawan wata guda, shine lissafin ash-shamsi. Shi kuma wata yana gudu a kowanne ɗaya daga cikin waɗannan taurari, a cikin waɗannan taurarin ko manazil din yana tafiyar kwana biyu da sulusun kwana ɗaya. Saboda haka wata yana a cikin kwana 28 yake zagaye waɗannan taurari guda 12. Ubangiji ya rantsuwa da as-sama'i zatil buruj, sama ma'abociyar taurarin lissafin shekara. Sannan sai ya ce wal yawmil maw'ud, da yinin da aka yi alkawarin zuwansa. Malaman tafsiri ba su yi saɓani ba wajen fassara wannan yinin da cewa shi ne ranar alkiyama, shi ne yinin da Allah ya alkawarin zuwansa. Wa shahidin wa mashhud, da mai shaida da abin da wanda ake wa shaidin. A nan malamai sun yi saɓani wajen fassara shahidin da mashhud. Wasu malamai suka ce shahid ana nufin ranar Juma'a, mashhud kuma ana nufin ranar Arba'a. Wasu suka ce shahid ana nufin ranar Juma'a, mashhud kuma ana nufin yawmun nahri, ranar babbar sallah. Saboda haka shahid ranar Juma'a, domin rana ce da ake halartar ta, musulmi yadda suke halartar sallar Juma'a. Mashhud ita ma rana ce da ake halartar ta, ita ce ranar Arba'a, duk inda musulmi suke suna halartar wannan. Sannan ranar Juma'a rana ce da za ta yi wa masu sallah a cikin ta shaida. Mashhud ranar Arba'a ita ce ranar da mutane suke halartar ta daga ko'ina a faɗin duniya. Ko kuma yawmun nahri, ranar da mutane suke halartar ta wajen yanka dabbobin hadayensu ko na layyarsu, shi ne ranar 10 ga Zulhijja. Wasu kuma suka fassara shahid da cewa ana nufin ranar Juma'a, mashhur kuma ana nufin ranar alkiyama. Zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhud. Saboda ranar alkiyama ita ce al-yawmun mashhud, saboda wacce aya da ta faɗa. Wasu suka ce shahidun ana nufin Allah maɗaukakin sarki, mashhur kuma ana nufin tauhidi. Ubangiji shi ya yi shaida akan abin da ya yi shaida akan sa na tauhidi. Qul ayyu shay'in akbaru shahada, qul illahu shahidun bayni wa bainakum. Saboda haka suka fassara shahidin da Ubangiji, sannan mashhur suka fassara shi da tauhidi. Wa Allah ce shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Akwai wanda suka fassara shahidun da cewa ana nufin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, mashhud kuma wannan al'umma. To Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi zai yi shaida ga wannan al'umma. Kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Wasu suka ce a shahid ana nufin dukkan wani annabi, mashhud kuma ana nufin al'umma da zai wa shaida. Dan wannan ayat da tace wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid, saboda kowace al'umma za a zo da wanda zai mata shaida shine annabin da yake cikin ta. Wasu suka ce shahid ana nufin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama, domin ita ce za ta yi wa sauran al'ummomi shaida. Wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Saboda haka wasu malamai suka fassara shahid da cewa al'ummar annabi, mashhud da cewa ana nufin al'ummomin annabawan da suka gabata wannan al'umma. Ibn Jarir al-Tabari yana cewa ayat din za ta kunshi waɗannan ma'anoni. Saboda haka dukka ɗauka waɗannan abubuwan da aka faɗa su ne shahidin, su ne mashhudin. Don haka shi a tsarinsa duk sanda aya za ta iya lafazinta zai iya ɗaukan waɗannan ma'anonin ba tare da cin karo ba. To ya kamata a bar tafsirin a haka, kada a kuntata ma'anar ayar a tsayar da shi kan wata wani lafazi, tunda za mu ga dukkan lafazozin nan za mu ga cewa akwai wani abin da ya zo da yake nuna hakan ake nufi. Saboda haka mu bashi akan cewa shahid din ana nufin annabi, ana nufin al'ummarsa, ana nufin annabawa wanda za su shaida, mashhudin ana nufin ranar kiyama, ranar arba, ranar abin nan duk zai shiga ƙarƙashin wannan lafazin. Ubangiji yana rantsuwa da abu don ya nuna cewa abin nan ba ƙanƙani ba ne, don ya jawo hankalinka ga girman wannan abin da yake rantsuwa da shi. Za ka zama ga duk rantsen da Ubangiji ya yi, bai yi rantsuwa da wani abin da yake bai kakara karya ba. Duk wani abin da aka rantse da shi, in ka tsaya sai ka ga cewa akwai wani wata gagarumar aya a tattare da abin. Shi ya zaka duba as-sama'i zatul buruj da al-yawm al-mawqud da shay'in wa mashhud duk abubuwa ne kan kanana ba. Duk wasu abubuwa ne masu girma. Zaka ubangiji na farko yana rantsuwa da wannan abun dan ya nuna girman sa, sannan kuma abu na biyu ubangiji yana yin rantsuwa dan ya nuna maka girman abin da yake rantsuwa akan sa, ba dan kana bin shi bashin rantsuwa ba, sai dan ka fahimci abin nan da zai fada ba kankani bane. To anan menene jawabul qasam, menene ansar wannan rantsuwa ko dalilin wannan rantsuwa? To nan malamai sun ce jawabul qasam mahdud, ba a ambace shi ba, ko dai ya zama latub'athunna, tabbas za a tashe ku bayan kun mutu, ko kuma a'a ya zama lu'ina al-mushrikuna ko lu'ina allazina yu'zuna an-nabiyya wal mu'minin. Ubangiji ya yi rantsuwa dan ya ce Allah an ci wannan kamar yadda aka lanci ashabul hukum. Wasu ka ce a jawabul qasmi din bai zo ba, dukkan wasu jumlolin da za su zo nan gaba kafin ya zo jumlar ne i'tiradiyya, jawabin qasam din shine innal ladina fatarul mu'minina. Ubangiji ya yi rantsuwa da waɗannan abubuwa dan ya ce mana innal ladina fatarul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabul hariq. Wannan shine dalilin rantsuwa. Wasu kace dalilin rantsuwa shine inna baqsha rabbika la shadid, shine dalilin rantsuwa. Wasu kuma suka ce a kutila ashabul ukhdud, shine rantsuwa. Kutila ashabul ukhdud zai iya zama labari ne, zai iya zama kuma insha'i ne, wato zai iya zama labari ne. Kutila, Allah an ce su, Allah an ce ashabul ukhdud waɗanda suka yi rami don su ƙona mu'minai, su zama su ne ashabul ukhdud ɗin, ko kuma ashabul ukhdud su ne waɗanda aka yi rami na ƙona su. Kamar yadda Allah ke cewa ya sahibai sijidi, daga sahibai sijidi su ne na cikin kurkukun, ba masu mallakar kurkukun ba. To ashabul ukhdud su ne waɗanda suka riƙa sawa a cikin abin nan. Duk wannan fasalori guda biyu malamai sun yi. A nan Ubangiji ya buɗe surar da waɗannan rantsuransu, sannan kuma ya kawo batun ashabul ukhdud. Su wane ne ashabul ukhdud? A tarihi akwai waɗanda suka yi rami domin azabta mu'minai a garuruwa daban-daban. An samu irin wannan asha, an samu irin wannan a Farisa, an samu irin wannan a Najira, an samu irin wannan a Habasha. To waɗanne ne ake nufi a nan? Su wanne ne ake nufi a nan? Wasu malamai sun ce ana nufin ashabul ukhdud su ne waɗancan da suka da wanda ya faru a Farisa, wato a wanda ya faru a Sham lokacin wani basaraki na daular Romawa. Wasu kuma suka ce a'a, ana nufin na Najran, wanda ya faru Najran wani yanki ne wanda yake tsakanin Yemen da Saudiya, yanzu yana cikin ƙasar Saudiya, a da can yana yanki ne na Yemen, ce Najran min biladil Yemen, amma yanzu yanka ƙasar da aka yi ka ce Najran sai ka ce kudancin Saudiya. Amma a da a tarihi a da ya duk yanki ne da Yemen ba yanki ne na, tunda a da can ai ba wata Saudiya, ko akwai Saudiya? Saudiya suna ne da ya samo asali daga Ali Saud, kakannin su ba a can. Don haka a wancan lokacin an tashi za a ce maka Najran wani gari ne daga cikin garuruwan Yemen. Amma a yanzu za ka yi bayani sai ka ce wani gari da yake tsakanin Yemen da Saudiya, don ka ce Yemen abinda za a fahimta kasar Yemen, da kuma alhalin a garin a yanzu a yanki yanke na geography baya cikin kasar Yemen, yana cikin kasar Saudiya, shine kudancin Saudiya ko arewacin Yemen din. To a nan an yi wani sarki wanda ake kiran shi Yusuf Zunwas. Wannan sarki a zamaninsa yana da bokansa, yana da boka wanda yake shi yake kula da harkar sha'anin tsaro na ƙasarsa, yadda ta san NSS a lokacin, a wancan lokacin su bokaye ne, za ka su za su gaya musu zaman lafiya ko rashin zaman lafiya, za su kawo musu ɗaya wanda da ake bukata a kawo. To wanda isar ta zo a cikin sai Muslim, wanda haka nan Tirmidhi ya rawaito ta kissa ce doguwa, wanda a cikinta akwai izina da yawa da mutum zai iya ɗauka, musamman a rayuwa irin rayuwar mu ta yau. Ba na so mu shiga kissar domin lokaci ya zo ya yi mana muka shiga to ba za mu kai karshe ba saboda ka dole mu hakura mu tsaya nan in ya zo in sati mai zuwa Allah ya kai mu da rai da lafiya mu fara wannan kissa din da kuma abubuwan da suke cikin ta na durus darussa da wa'azuzzuka da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya limana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا جواشين يا هلا تمتين يكراتين إلى من توراري وإلى من توراري إلى مي كسوبيني أكو علم الفلك وأنك جو علم الهيئة كو علم الحساب متين يكرات تادو من سنة لساب من شكرا كو سنة مهودو والانا دفات واتا abin da ya shafi lokutan kiran sallah da sauransu wannan babu laifi ilimi ne wanda yake shari'a ta zo da shi shi da Allah ya ce ta'lamu adada sinin wal hisab domin kusan lissafin shekaru kusan lissafi kuma na lokuta da aka ubangiji ya halatta wannan kana iya karanta shi malamai da yawa sun karanta ilmul hay'a ilmul falak da yawa da zaka cikin ma tarjaman malamai zaka cewa sun karanta wannan ilimi domin da shi ne ake tantance wasu abubuwa da suka shafi lokuta na shigar lokaci na sallah da sauransu wannan kalandoji da ake duk ta wannan ilimin ake wannan mashru' ne wato ya halatta a shari'ance kuma ba sanin gaibu bane dan wani zai ta kamar ka san gaibu wani ya zo yana cewa in Allah ya so gobe rana za ta hudu da karfe kaza za ta faɗi karfe kaza za ta so lokaci kaza la'asar sai ce ka san gaibu ne ba sanin gaibu bane wannan lissafi ne wannan lissafi ne kamar yadda ka san gobe sunanta asabar jibi sunanta lahadi duk da bata zo ba amma ka san za ta zo kuma ka san sunanta wannan wani abu ne wanda ka riga ka to su ma yadda ka san wannan haka suka san shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa idan da za su haɗu shi bayanin bulan da kace da za a yi kusufi tun ma wancan lokacin da babu wasu manyan injina da ake amfani da su a yanzu yake cewa in suka ce ga ranar da za a yi kusufi ga lokacin da za a yi kusufi na rana ko wata to da wuya su kuskure wannan magana Ibn Taymiyyah ya yi ta kuma haka ne ko yanzu aka ce lokaci kaza akwai kusufi to ka jira zaka ga saboda lissafi ne tafiyar wannan wal qamara qaddannahu manazila din da ubangiji yace wannan manazil din tafiyar wannan wata a cikin wadannan manzila din sanan ne ake gane abubuwa wannan duk ya halatta da ka wasu zaka ga suna jin kaikayi a ce sun duba kalanda sun ce lokacin sallah azhar yayi ko la'asar yayi sai su ji kamar ba gaskiya bane kamar ƙarya ce ba ƙarya ce abinda kai zaka yi amfani da shi wajen tantance wannan shine suka yi amfani da shi su ba wani abu ne daban ne sun san a lokacin da rana ta hudo yau a cikin wanda burji ta fito da suna da wannan don burji da shine taurarin wadannan wanda guda 12 da su da ake lissafin tafiyar rana din da wata gaba daya da aka za su san lokacin da ta budo a wannan burjin to ga lokacin da ya kamata ya zawali saboda haka ubangiji ya riga ya kaddara abu ubangiji ya riga ya kaddara qaddarnahu manazil ya riga ya kaddara abu haka sunna ubangiji ce zuwa ta canzawa to aka za su iya ce maka to su kuma na abrash din ana gane ta hanyar taurari wanda duk ya karanta zai san irin yanayin taurarin taurari ne da suke haduwa a guri kaza kaga na guri kaza sun hadu to ga abinda to sukan haɗu inda zaka sa zane kaza da za su bada hoton wani abu shi yasa zaka ji sunayen duk na wasu dabbobi ne ko kuma na wasu kayan itatuwa kamar alhamal ana nufin rago dan rago haka shi ne alhamal aljadu yana nufin bunsuru athawr yana nufin sa al'aqrab yana nufin kunama as-saratan yana nufin kaguwa to zaka samu addalu yana nufin guga sai wata taurarin za ka tana inda za a ja layi a haɗe su to za ta bada hoton waɗannan abubuwan to shi yasa sai suka kirawo su da waɗannan sunaye to wanda ya halatta ka koye shi in kana da lokaci da dama malamai da wannan da duk suna karanta shi ilmul falak larabawa shi suka rika takama da shi kafin zuwa musulunci ba su da wani ilimin da zaka ce a tarihin Larabawa kafin musulunci ya zo daukaka su, suna da abu da suke takama da shi sai ilmul falak. Sheka za su yawo a cikin sahara ba kada sun bace ba, saboda wannan taurarin da suka haddace tafiyar su da inda suke gu, in kaga sun yi gu kaza to gabas ne, in kaga sun yi gu kaza a ra'a lokaci kaza to yamma ne, shine wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun da Allah ya faɗa. To akwai kuma ilmu tanjim, shi kuma ilimi ne na bugun kasa, wanda in mutum ya zo za ka gaya masa cewa an maka sata kuma wane ne ya maka, ko ko a fitar da za ka yi za ka je gari kaza za ka samu sa'a, ko kuma a za ka gamu da matsala, saboda haka su rinka gaya maka wani abu na gaibi ta hanyar buga lissafi da taurarin waɗannan, ko kuma a gaya maka cewa kai a ka an haife ka a lokacin kaza, tauraron ka yana cikin burji kaza, burji kaza kuma yana bada sa'a, na ga kai mutum ne mai sa'a a rayuwarka, saboda haka ka ji tsoron shiga komai, ko ko a kai an haife ka a lokacin tauraron ka yana cikin burji kaza, ko ranar da aka haife ka tauraron ka kaza ne, shi kuma wannan tauraro akwai matsala tare da shi, saboda haka a tayar ba da hankali, ko a ce a kai an haife ka a lokacin kaza wanda ake haifa a wannan lokacin tauraro yana cikin burji kaza, to babu shakka mutum ne wanda yake mai zafin rai, dan haka kai mutum ne mai zafin rai, ko mutum ne mai hakuri, kai mutum ne mai hakuri, wato a rika tantance dabi'arka da halayenka da samun ka da rashin ka ta hanyar taurari, to wannan shirka ce, wannan bai halatta ba. Annabi yana cewa man tabasa shay'an min ilmi al-nujum faqad tabasa shay'an min as-sihr zada ma zada, wanda duk ya tsosano wani abu na ilimin tanjimi shine wannan bugun kasa da taurari, to ya tsosano wani abu na sihiri sai ya je kara kuma abin da zai kara, don haka duk wanda yake yin wannan to sihiri yake, da shi da mai sihiri duk da suke, wanda suke sihiri duk da suke, don haka taurarin wannan ba su da tasiri wajen bayarwa ko hanawa, sabar da sa'a ko samar da rashin ta, taurari ba su da wannan tasirin. Mutanen Kildaniyu da mutanen Annabi Ibrahim alayhi salam da ya zo ya same su sun yi imani da wannan, shi ya sa ya yake su ta hanyar nuna rashin tasirin taurari. To yawanci kuma waɗanda ake cewa masu ilimin taurari a yanzu za ka samu su ne wannan masu bugun kasa din, to wanda duk yake wannan mushriki ne, wanda duk ya yarda da wannan ya bar musulunci, wanda duk zai yarda da wannan to ya bar musulunci, su ne wanda ake cewa arrafun, masu gaya maka abin da yake na gaibi ne na koye ne, su haɗa mutane faɗa, su haɗa mutane rigima, musamman yanzu su suke cin karar zuwa maka wajen 'yan siyasa, sai a zo a bubbuga a bubbuga a ce kakka damu, akwai dai wata 'yan matsala amma kakka damu mun magance maka ita, saboda ka gaya za ka sun fi yadda ma da su da su zo irin gurinmu nan a ce da Allah wane yana cikin wani bukata ko wani a yi masa addu'a, su suna ganin wannan ba tabbas, amma wancan yana da tabbas, saboda haka aikinsa baya samun tangarda. Don Allah ya so jarraba su in yayi wannan kulumbutun da wannan karerai nashi, sai kuma a samu wata dacewa daga Ubangiji, to shi kenan shi ya kara matsayi, to wannan kaga fitina ce, inna ma nahnu fitnatun fala takfur, saboda ya fada cikin fitina ba isa ba shi kenan ya halaka kenan, ko wa an tashi zai koma. To galibi za ka samu 'yan siyasa mu ta nan ake damfara su, ta hanyar a dora su a kan irin wannan, a gaya musu ƙarya, a gaya musu a yi ma wani kazafu, a yi wa wani yarfe, a ce wane da kake gani kamar naka ne, ai yana maka maƙarƙashiya da shi ake mutun tsakar dare ya za a ƙarya ka, kawai su haɗa wasu da wasu faɗa, duk suna yin wannan, sannan hana ka yin addininka. Don haka in aka ce ilimin taurari wanda ya halatta a koya shi ne abin da ya shafi sanin lissafi da kalanda ɗin da sauransu, abinda duk ba wannan ba wanda za a ce ana ƙoƙarin a gano wata sa'a ko samu ko rashi, to wannan ba musulunci ba ne. Wannan kuma a dunkula abin da yake cewa yana neman a gaya masa hanyar tuba domin kafin ya auri matarsa sai da ya lalata da ita, kuma daga baya ga shi sun yi aure suna da 'ya'ya, abin ya dame shi yana nadama. To kuma tuba abu da take matuƙar, mutum yana nan da ransa lafiyarsa bai je gargara ba, rana ba ta hudo daga yamma ba, to akwai damar mutum ya tuba. Da zarar ka gane ka fadaka cewa abinda kai din nan laifi ne, to kuma tuba bata kullu gaban ka, zaka iya tuba. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kaka duk wanda yayi laifi kuma yayi shuhuri da nadama akan abin da yayi laifin nan akan sa, ya koma ga Allah ta cike zai yi tuba. Kuma auren ku yana nan, ƴaƴan ku kuma ƴaƴan ku ne. Saboda ka yawaita ayyukan alkhairi, ka yawaita ibada, ka yawaita wato ayyukan nafil kullu, walla'alla ubangiji madaukin sarki ya mai maka gurbin laifinka da waɗannan ayyuka su goge maka laifin naka. Wannan kuma yana cewa ya halatta mata su je makabarta da niyyar ziyara dan su yi musu addu'a. Ba haramun ba ne mace ta je ziyarci makabarta. Abinda aka hana shi ne yawan kai kawo. Wato yau tana makabarta, gobe ba tana makabarta, kun san yadda mata suke. Yanzu kuma sai a shiga wasu ɗan abubuwa kuma wanda ba su kamata ba. Abinda ya inganta daga annabi shi ne ya la'anci zawaratul qubur, amma ba zairatul qubur ba, lafa zairatul qubur bai haifa inganta ba. Masu yawan kai kawo, kuma zalibi wanda za ka samu bini-bini ta ɗau ya fita ta makabarta, to akwai wani abu. Bini-bini tana makabarta, to in ka bi ka bincike ta sai ka ga wani abu take kullawa. Saboda haka amma dan ta je ta ziyarta, wannan ya halatta. Aisha ta tambaye Maki sallallahu alaihi wasallam, in na ziyarci makabarta me zan ce? Annabi ya koya mata abinda za ta faɗa. Assalamu alaikum ahli diyari qaumin minal mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun, nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kaga da bai halatta ba sai ce to ake bai halatta ba ki je ba. Annabi da yake kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha, na hana ku ziyara kabari to yanzu ku tafi. Mata sun shiga cikin wannan umarni kamar yadda sun shiga cikin hanin farko. Kuntu nahaitukum, mata sun shiga cikin wannan hanin, don haka fazuruha, shi ma ya kamata a yadda da mata. In aka cire mata daga cikin wannan umarnin, me ya cire su? Kamar yadda suka shiga cikin nahaitukum din, to babu wasu makawa za su shiga cikin fazuruha din. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya ga wata mace a gindin kabari tana kuka. Annabi ya ce mata innamas sabru inda sadmatil ula, ai ana sanya ai hakuri lokacin karan farko da musiba ta samu mutum, a lokacin ne za a gane hakurinsa. Ba sai an yi kwana da kwanaki ba, sannan kuma ya ce ya hakura. Amma lokacin da musibar ta faru, lokacin da take cikin zafinta, a gaishe yana ta yin wasu abubuwa da ba su dace ba, to a wannan ba a cewa ya yi hakuri. To lokacin da ya ganta a gindin kabari tana kuka, ya gaya mata wannan maganar. Kaga da a ce ya haramta ziyarar kabari ga mata, to abinda zai ce mata ya ke baiwar Allah haramun ne ki zo makabarta. Abinda aka ce aka ba wa mata dama ba shi ne fita zuwa binne gawa, wannan ba a ce a fita da mata ba. Amma ziyara haka su je su ziyarta, wannan ba a hana ba. Wannan kuma yana magana akan sujjada ta tilawa. Yake cewa waɗannan ayoyi sura cikin suratul a'raf, suratul isra, suratul inshiqaq, wasu dai wurare da ya tsinto na sujjada wanda ba su kenan ba. Yake cewa to in ya zo sallar farilla, ita ma zai iya sujjada kamar yadda yake iya yin a nafila. Na za ka yi sujjada a farilla nafila, babu bambanci. Duk da dai sujjadar ba wajibi ba ce, wasu malamai sun tafi akan wajibcinta, saboda faɗar Allah da ya yi a cikin suratul isha'i, wa idza quri'a alaihimul qur'an la yasjudun. Wasu suka ce to wannan ya nuna kenan sujjada, in ka ji karatun ayar sujjada ka yi sujjada, in baka yi haka ba to ka zama ka kwaikwayi waɗanda Ubangiji ya zarge su a cikin wannan aya. To amma wannan shine ikhtiyarul Ibn Taymiyyah, amma magana mafi ƙarfi shine ba wajibi ba ce. Shi yasa wata rana sinna Umar a kan minbari yana hutuba ya karanta ayar sujjada ya sauko, ya yi wata juma'a da ta zo da ya karanta ayar sujjada sai ya ƙi, ya ce na yi haka ne don ku fahimcewa ba wajibi ba ne. To haka sahabbai suka fahimcewa sujudu tilawa da a sallah ne ko a wajen sallah ba wajibi ba ce. In a wajen sallah ne, kana karatun alkur'ani za ka yi sujjada. Magana mafi rinjaye wacce kuma dalilai suke goyon baya a kanta shine za ka yi sujjada a duk yanayin da ba sharadi ba ne sai kana da alwala, kamar yadda ba za ka yi sallah ba sai kana da alwala. Sujudu tilawa ba sallah ba ce, don haka ba a shakanta mata sai kana da alwala ka yi ta, kamar yadda ba sharadi ba ne sai ka fuskanci alƙibla. Ba sharadi ba ne a ce dan za ka yi sujudu tilawa sai ka juya ko kun yi kuri kuwa na karatun sa a ce kuma za a yi sujud tilawa sai kuma an jujjuya an kalla da wannan ba sharadi bane sannan kuma sujjada kai za ka tafi ba sai kai kabbara ta biya da dawowa ba a sallah ita ce za ka yi kabbara domin ayyukan sallah din haka tsarin su yake duka duk sanda za ka tafi wata gaba ta sallah to ana yin kabbara haka nan an dago ana yin kabbara saboda idan sujudu tilawa ne to ba sai kai kabarbarin wannan ba amma in sujjada ce a cikin sallah to wannan zaka yi kabarbarin domin su tafi daidai da tsarin sallah nan ne za a iya gane ma in liman ne kai kai su kai ruku kai sujjada in ka dago nan ne za a fahimci cewa ka dago babu wani abin da aka shar'anta na musamman da aka ce ka faɗa da ita da sujudu shukri ba a ce in ka abin da ita ba sai ka ce subhana rabbil ala ko subhana sujjada din shine dora gushinka a ƙasa in kai wannan to kai abin da ake so sujjada sau ka faɗi wani abu ko baka faɗi wani abu ba a shar'anta wani abu da aka ce sai kai a ciki ba kamar sujudu shukri ne ita din wannan sujjada ita ce godiyar ba in kai sujjada za ka yi godiyar a cikin ta ba a godiyar wannan ana buƙatar ka ci gaba da ita a aikata ma a gaggawa ka kyautata alaƙarka da Allah da ƴan uwanka mu'mini ka taimaka addinin Allah kai abin da Allah yake so wannan duk godiya ce wannan sujjada kuma da kai ita ma zaman kan take wasu na zaton cewa in kai sujjada ne a ciki za ka yi godiyar shi yasa aka ce sujudu shukri a ita ce shukri din haka sujudu shukri sai abin nan mausuf ne aka jingira shi zuwa ga sifarsa wannan kuma yake cewa me yake nufi da simawun fi wudu'i min athari sujud to alamomin su a fuskokin su daga alamar sujjada shine yace ayar tana nufin alamar gurbin sujjada da yake fitowa a goshin mai yin sallah ko kuwa da yawa wasu na da wannan fahimtar na ce alamar sujjada ta dauka wannan kululun da yake fitowa ko baki na yin mutum ya baki shi yasa wasu sara sujjada sai su ta gurza goshin sa ta kawai wai saboda su shiga cikin simahu fi wujuhi ba wannan ake nufi ba ana nufin gurra hasken da za da mumini zai fito da shi ranar gobe yana haske wanda shine ake nufi wai ana nufin wannan gurza goshin ba da haka wannan gurza goshin ba to shikenan in bai yi wannan alama fa kai baka da simahun kenan ana nufin hasken da mai sujjada zai duk mai yin sujjada a sallah yana alwala wannan alwala inda annabi yake cewa inna ummati atuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu zai fito gushin sa yana haske saboda alwalar da yake alwala kuma da ita yake sallah har ya sujjada a ciki shi ne abin da ake nufi wannan kuma yana son karin bayani dangane da hadisin da yake cewa ilunun nikah wadribu alaihi bidufu da kawo lafazin girbal cewa ku bayyana aure sannan kuma ku kada dinduma to abinda hadisin yake nufi shine ana da san ilanun nikah wato a bayyana aure kada ai aure a boye a asirce ta yadda ba wanda ya sani sai kai sai matar da ka aura ko bi ku yi abin a boye da waliyinta da kai da ita a ana san a samu mutane su san an yi aure tsakanin wani da wanci abinda yanzu ake wajen daurin aure i'lanun nikah ne ba ishad bane akwai bambanci tsakanin ishad da i'lanun nikah akwai ishad shine samun shaidu akwai kuma baza aure samun shaidu ba abinda i'lanun nikah ka magalar mafi karfi ta malamai shine wajibi amma ishad ba wajibi don aka samu i'lan to an samu wani abu sama da ishad domin shi ishad abinda ake nufi a samu shaidu shaidun nan abinda ake so shine ya zama da auren nan ko ina aka shiga an san wani mijin wancan ci wancan matar wani to aka samu i'lan an samu wani abin da ya wuce ma shaidu tunda an samu jama'a da yawa sun san da aure tsakanin wani da wani shi yasa ake cewa inda za a daura aure ba wanda ya sani daga baya a sanarwa mutane cewa to wani jiya an yi auren sa da wanci duk da dai abin an yi a boye to amma yanzu jama'a ku sani shikenan yayi ba a cewa to ya aka yi da za a yi ba a kama mun gani ba yanzu da an baza kun ji shikenan magana ta kare abin da yake faruwa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine i'lanun nikah ba ishaq ba kusan yanzu kuma shine yanzu yake faruwa tsakanin mu wannan dandazo da ake kawai i'lani ne shi yasa zaka ga wasu ana suna limamai suna daura sai ka ji ana kun shaida suna mun shaida kun shaida mun shaida ba bukata kace ku to ku ce babu ku shaida bane ba ai ba magana faro ko ku ake yi ba ai abin ne kuna nan shine ma'anar shuhud din shuhud anan ana nufin huzur kamar da Allah ce wa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu shahida ba ya shahida ya halarci lokacin wata to yanzu ka halarci lokacin shikenan yanzu na daura aure ba buƙatar in ce muku kun shahida ko kuma kuna ce mai je to in kuka yi tawaye ba ku ja wace auren zai tashi saboda haka ku ba shi ku ana yin abin ne a baza ku shi yasa annabi ya ce a sashi a masallaci masallaci gurin haɗuwar jama'a ne da haka kowa da kowa zai sani wadribu alaihi bidufuf shi ma wani yanki ne na baza auren maka an yadda mata su haɗu suka ɗin dufa a san cewa gidan wani an ɗaura ma ƴar wani aure da wanci kaga labarin ya ƙara fitowa kuma fili wannan shine abin da ake nufi da wasu ɗauki wannan wadribu alaihi bidufuf tunda an ce aure ma a kaɗa ɗin dufa to ya kamata mu shiga masallaci mu kaɗa ɗin dufa mu kirawo mu yi zikiri ko abu da ko cashi kaga wannan kiyasi ne na banza. Wasu suna ga kamar tsabagen riko da sunna ne duk waɗannan ƴan dan sakewar da mata za su yi ya hana su ni ba a biki a gidana ni kaza kaza ni su wannan ba daidai ba akwai waɗanda suna da wannan kuma wasu ruwa ne kawai saboda dan kudin da aka kashe ba sa so wani kuma za a babbata musu gida da sauransu amma ba daidai ba ne a bar mata su ma su dan sakata su dan wala a dan wannan lokacin illa iyaka dai kawai ya zama na an yi abin fi hududin shari'i kada a fita daga shari'a ka a samu haduwa tsakanin maza da mata ta zama na soye su ne suke dan abubuwan su sai dan kada kadan su yi rawar da rairayen su ka ku hana su a suna asali ba san ana wani abin nan ba haka kada a fada da abin mu bar shi a inda shari'a ta aje shi mu bar shi nan shine na ce kada ana ta magana aure ne ba kan mu faɗi da abin wanda yake cewa yana da wani dan uwa wanda baya yin sallah sai ya ga dama to menene hukuncinsa kuma ya kamata a yi mu'amala da shi a wurin wasu malamai suna kafirta shi duk da dai magana mafi inganci shine ba bai kafirta ba matukar dai ba ya daina yin sallar kwata-kwata bane wanda ya daina yin sallah kwata-kwata wanda akwai shakka cikin musuluncinsa amma wanda kasala zai dan yi yanzu gobe ya yi ki ko yau ya yi wannan ta azhar ya ki sallar asar ko ya ki ta isha ko da asuba ya ki ta shi wanda musulmi ne fasiki fajiri akwai narko babba da yake jiransa in bai tuba ba za ka ci gaba da yi masa nasiha ka ci gaba da yi masa wa'azi har ka ga cewa ya bar abin da yake ya dawo yana yin sallah domin sallah babban al'amari ne wanda zai bar sallah kwata-kwata to wannan ya bar musulunci wanda duk ya bar sallah gaba ɗaya baya yi to wannan ba musulmi ba ne amma wanda yake yin gane tahawuli da ita to wannan musulmi ne amma kuma fasiki ne fajiri ne mujrimi ne in bai tuba ba ya mutu a haka to akwai narko mai tsanani a kansa kuma za ka ci gaba mu'amalar ka da shi ita ce mu'amalar mai yin nasiha ga wanda ya kauce wa hanya waɗannan su ne tambayoyin da suke hannunmu da fatan Allah maɗaukin sarki ya ba mu dacewa da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya kai mana akwai lacca ta mata